عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wataala cikin yarda sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Laraba yau 16 ga watan Sha'ban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 2 ga watan 5 ga watan 2 shekara 2027 da 26 miladiya mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare a jihar Bauchi ci gaba da muke yi darasi a wannan littafi mai albarka na Al-Adab al-Mufrad na Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka cikin wani babi muke wanda bai masa tarjuma ba kawai ya ce babu kan hadisi na 963 قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن أتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بأزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه قال حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله hadithin daga Uthman al-Mu'adhdhin yake cewa Auf ya ba su labari shi kuma daga Hassan Hassan ya jiyo daga Utay ibn Zamura ala Utay yake cewa ra'aitu inda Ubay rajulan ta'azza bi azail jahiliya a wajen Ubay dan Ka'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam makarancin Qur'ani shine Utay yake cewa ya ga wani mutum a wajen Ubay ta'azza bi azail jahiliya yana yin shela ko kirari da irin kirarin jahiliya asalin al'aza ko al'azwatu wato shine al'intisabu ila al-qauni misali kamar ce ya li fulan ya li bani fulan wato kiran da za a yi irin na jahiliya su sun saba su ce ya li bani amr ya li bani zaidin masalan sukan yi irin haka su Larabawa idan har wani abu ya same su ko mushajara musu ko kuma wani abu dai to sai su yi dagawa da kakanninsu su ce ya dangin wane ko ya haular wane sai su ambaci wani daga cikin manyan mutane da ake ji da shi yawanci a jahiliya ne suke yin wannan ka san ai su Larabawa a cikin munanan dabi'u na al'ada suna yin al-fakhr bil ansab wato suna yin jiji da kai al-fahari da nasabarsu sai su ambaci wani koda ko wannan mai tsantsan kangara ne da Allah koda ya kasance mai tsananin shirka ne to sukan yi irin haka to har da aka shigo musulunci ma wasu kan yi irin wannan misali lokacin da aka zo yahudawa suke so za su sanya rigima a tsakanin Aus da Khazraj da suka gansu suna zaune a matsayin ƴan uwa da ƴan uwantaka alhali a da kuma yaƙi-yaƙi suke yi sai bakin ciki ya kama waɗannan shugabannin Yahudawan sun zo wucewa
suka ga ga waɗannan da makiya ne ba sa hada hanya ma kullun cikin hararar juna suke da yaki dan akan karami to yanzu kuma gashi sun zauna a matsayin ƴan uwa gindin bishiya daya suna cin abinci suna annashuwa suna kaunar juna wannan abin sai bakanta musu rai ai ba kowa ya kawo wannan ba sai annabi Muhammad wanda ba sa so to suka je suka dinga tuna musu wasu abubuwan su na zamanin jahiliya wannan sai ya sanya musu ya shiga tsakanin su shikenan waɗannan sai suna kira ya libanil aus wancan kuma ya libanil khazraj to irin wannan kiran da aka yi kaga sai waɗancan suka taho da makamai kafin a soma ajana aka je aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taho da gaugawa wajen su yazo musu wa'azi kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratu Ali Imran ko da aka ce wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha to Allah ta'ala ya tuna musu wannan ni'ima duk sai suka dawo hayyacin su Allah ya kashe wannan fitinar kamar yadda dama ya faɗa duk lokacin da Yahuda suka kokarin cinna fitina Allah yana kashe ta kullama menene auqadu naral lil harbi adfa'aha Allah wa yas'awna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin to irin wannan kiran da aka yi shine abin da ake ce da shi al'aza eh ko al'aswatu to shine a irin wannan waje shi Utayy ibn Damara yake cewa yana wajen Ubay dan Ka'ab sai ya ga wani mutum yana irin wannan kirari na intisabi ila al'aba wadanda kuma wasu mushrikai ne ko da ma ba mushrikai bane baya halatta saboda bankama ne da haula musulunci baya so wannan al'a abin nan ne tabi'a ce daga cikin tabi'ar jahiliya to yayin da shi wannan mutum ya irin wannan fa'abahu abahu aisha tamahu wato sai shi Ubay dan Ka'ab kaga annabi ya ce in za ku yi qur'ani a je a nema koya wajen mutum hudu ko ai da Ubay ya fara gangara wanda ya samu shaida a wajen annabi na qur'ani to Ubay dan Ka'ab sai ya zage mutum walam yukannihi kuma bai masa kinaya ba wato asali ai fa'abahu bihani abihi alhanu yana nufin al'aura mun gane ko ku kwatanta irin kamar misali abin da ya ambata masa sai ya kaskantar da shi kuma da al'aurar babansa shine zagin da ya masa mun gane ya kaskantar da mutumin ya zage shi kuma ya kaskantar da shi da al'aurar babansa sai faɗi haka shine aka ce walam yukannihi bai yi kinaya ba karara ya faɗi al'aurar فنظر إليه أصحابه الباجران سيسكي زوني سي أبي عباس ماماكي سيسكي قلو سنجي مالا يافد وانا أبو دبا سيسكي زبا ما سيدو بس چه قومي با قال سي أبيو تنكا أبي أچه كأنكم أنكرتموه ناجا كمان كنك أمچه أبن دنفد هكو فقال سيچه مسو إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا كسيني هر أبدا لا أهاب بزن تقوص أوران ahadan wani ba fi hadha cikin wannan lamar wato la ahabu fi hadha ahadan abada har abada ba wanda zan ji tsoran sa wajen yin abin da nayin nan me yasa ka Ubay ya faɗi haka ya muzanta shi da al'aurar babansa kuma yace ba zai taba jin tsoran wani ba har abada yayi masa haka inda yayi irin wannan to dogaransa yace inni sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul domin ni naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man ta'azza bi azail jahiliya duk wanda ya irin wannan shelar bankama da iyaye kiran dangi domin irin wannan yana haifar da fitina a tsakanin jama'a duk lokacin da mutum yace ya li ali fulan to fa za su kawo masa dauki ne haula dangi duka za a zo an taba nasu su kuma a tabi'ar larabawa wannan tabi'a ce ta jahiliya yanzu idan larabawa suna tafe kawai sai suka ji an yi kururuwa dangin su yayi kururuwa akan wani abu ku wannan da sai ya kira dangi da sunan babban kakansu saboda su duk sunan kabilar zaka ga ta intisabi zuwa ga wani ne da ake alfahari da shi a kabilar haka suke sai kaga an ce banu hashim ko ma can sama banu abdumanaf to abdumanaf din sunan mutum ne hashim din ma sunan mu hatta kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana intisabi ne zuwa ga wani to haka duka kabilun larabawa suke in kaje an ce banu fulan banu fulan banu fulan duka an yi intisabi ne zuwa ga wani mutum a cikin kabilar a baya can cikin kakanu wanda ya shahara haularsa da ƴaƴansa suka hayayyafa jikaninsu suka hayayyafa tattabakuninsa suka hayayyafa haka nan suka yi yawa suka yi yawa to sai su zama kabila kowa yana son ya jingina kansa zuwa ga wannan to shine abin yake zaman to sai zama kabila to daga an yi irin wannan kururuwa ta babban kaka da sunan kabila to ko ba su san me ya faru ba su kawai za su dauko makami ne zo su taimaka wa dan uwansu Allah bashi in duk abin da aka aiwatar daga baya ajime ya dalilin kiran to haka suke so a zamanin jahiliya an taba yin shekara harbul ba'uth sai da aka shekara 70 ana yaki shekara 70 ba a fasa ba kuma tsakanin kabila da kabila zamanin jahiliya harbul ba'uth kuma ba komai bane akan raƙuma ne kawai fadan ya tashi tsakanin mutum biyu shikenan sai intisharu cikin kabila irin kasantar da ake amfani da ita kenan na jiji da kabila da yin abin da kawai za a yi dan karewa dangi ko da dangi ba su ne masu gaskiya ba su kaskanci ne a wajen su a taba nasu yayi kuwan neman agaji kuma ba ku agaza masa ba in har ba ku agaza masa ba to an dinga yin waƙe kenan ana muzanta ita wannan kabilar a matsayin raguwa ta kasa kara nata to shi yasa suke irin wannan to kaga abu ne wanda yake da intisabi da dabi'ar jahiliya wanda kuma dabi'a ce da take kawo tashin hankali da fada a cikin jama'a to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada yace ubayyu yake cewa ni fa bazan ji tsoron kowa ba har abada akan abin da na aikata domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'azzabi azail jahiliya duk wanda yayi irin wannan kururuwa da irin wannan kururuwa ta jahiliya fa'idduhu ku aibata shi wala tukannuhu kuma kada ku yi kinaya cikin aibatawa da zaki wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal yace innar rajula ta'azzabi azail jahiliya ko idhar rajulu idan wani mutum ta'azzabi azail jahiliya yayi irin wannan kowa da kowa ta jahiliya fa'idduhu bihani abihi wala tukannihi haka riwayan Ahmad tace ku aibata shi da al'aurar babansa maganar annabi ne kuma sahihi ne hadisin iya abinda malamai suka faɗa akan wannan janibi kawai sai suka ce wato sakamakon aiki yana kasancewa daga jinsi ne sakamakon aiki yana kasancewa daga jinsi ne wannan kiran da yayi alfasha ce to don haka sai aka muzanta shi in an muzanta shi da iyayen da yake alfahari da su ai ma'ana abin da ake nufi wani abu da aka sani na kaskanci to sai a ambace shi da wannan dan a karya masa alfaharin da yake ji na kabilar tasa alfaharin da ya sanya da yake ji na kabilar tasa da ya sanya shi har yayi wannan kururuwar jahiliya da za ta iya kawo fitina cikin al'umma a aibata iyayen nasa da abu na kaskanci wanda aka sani tare da su wanda zai sanya shi ya rusuna wannan shine iya bayanin da malamai suka yi akan wannan mas'ala Allah ya sa mu dace babban abin da za a koya dai abin da har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'idduhu bihani abihi wala tukannihi kuma kada ku yi kinaya ku kira sunan al'aura kar ku yi kinaya to kaga dai abu ne wanda yake ya kai daya muni duk abin da aka ce wannan shine sakamakon sa to wannan din munin sa ya kai matuka don haka ba a san irin wannan kowa da kururuwa irin na jahiliya Allah shi radda babun wani babi yace ma yaqulu ar-rajulu idha khadirat rijluhu abinda mutun zai fada idha khadirat wato idan kafarsa ta sage shine idha khadirat wato min'at min jarayanid dami kenan jini baya gudana ta sage قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل بن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد وانا اسنادي يا زوجة ابو اسحاق زوجة عبد الرحمن بن سعد يكي تشوى خدرت رجل بن عمر قفر عبد الله بن عمر تاسجي معنا جني بايا غدانا جيكي فقال له رجل سي وني متون يچي مسا با انبچي وايي wannan mutum ba sai yace ulqur ahabba an-nas ilayka ka anbaci sunan mutumin da yafi kaunatuwa a zuciyanka فقال سي عبد الله بن عمر yace ya muhammad wannan isnadi ne wanda yake da'ifi malamai sun yi magana sosai akan sa malama da yawan gaske sun bayani akan da'ifancin sa da'ifanci ta wajen sanadi da'ifanci ta wajen ittiradi hadisi ne wanda yake muttaribun kuma sannan akwai wanda yake mai rauni kwarai da gaske a cikin marwaita wato shine Abu Ishaq malamai da yawa sun yi magana akan sa Sheikh Nasir bin Albani ma ce wannan hadisi da'ifi ne ba zai taba zamantowa da wagaro da waɗansu za su ce za a istighatha da sunan wani ba a istighatha ala faqi sihhatihi ma wannan kiran da yayi yace ya Muhammad ba ya shi shi ne ala sabilil istighatha ba to ballantana kuma ma hadisin da'ifi ne la yuhtajju bihi ba aka fa dalili da hadisin da yake da'ifi mun gane matsala abin da yafi shine ne santa daga aikata haka wanda za a kira a lokacin da duk abu ya same ka to wa zaka kira Allah subhanahu wataala babun wannan babi bai masa tarjuma ba qala hadathana musaddadun qala hadathana yahya an usman ibn giyaf qala hadathana abu usman an abi musa أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فذهب فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه فتح ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان حديث عندك صحيح بخاري في الدشي كان صحيح صحيح مسلم an samu wannan ruwaya wato ta tafi zuwa ga Abu Uthman shi kuma yace Abu Musa al-Ash'ari daga Abu Musa al-Ash'ari annahu kana ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da annabi wata ruwaya wanda ba wannan ba Abu Musa al-Ash'ari ne yake ambatawa yace wata rana yayi alwala daga gida sai ya fita sai yace lalle yau zan je in wuni a wajen annabi ba zan bar annabi ba haddari na samu nishaɗantuwa da zama da shi sai ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mutanen da ya taro sai suka ce ai yanzu annabi ya fita ya tafi biyan bukatansa ina ya nufa sai aka ce ya tafi ha'idu fulan gonar wane shikenan sai ya bi shi da ya bi shi ya je shi bakin kofa sai sallama da yake su suna kewaye gonakai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wane ne sai ya ce ni ne wane sai ya ce shigo da ya shigo ya ce sai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a bakin rijiya rijiyar gona kuma ya zauna ta ciki ya zara kafafunsa ta ciki kenan dan ginin da yake baki sai ya zauna maimakon kafafu tana ta waje ya juya waye kafafunsa na ta ciki sai zauna a haka shine shi kuma sai ya zauna sai annabi ya ce masa je ka bakin kofa ka jira min kaman gadi a bakin kofa tamkar annabi ya san wasu za su zo kenan to shine a wannan wajen yake ba wannan riwaya ta zo da bayanin abin da ya faru annahu kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'idin min hitanil madina abu musa ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata gona daga cikin gonakan mutanen madina wafi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam a'udun a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama akwai dan itace haka yana rike da ice karami yadrubu bihi min alma'i wattin yana dan bugan jikin ruwa da yake dan zarara ta bakin abin nan yana dan buga haka da kuma cabin da yake wajen wannan yake nuna irin wannan ba wai shirbuci bane a'a sau da yawa mutum wanda yake aqil yakan yi haka kawai kana zaune kai kadai kana dan tunani sai ga kana dan taba kasa ko ka dauki wani ice kana dan kwakwalan kasa kuma kamar ta irin haka sau da yawa an rawaito annabi yakan yi haka har wata rana ma lokacin da aka bisne Usman ibn Maz'un awwalu man dufina bil baqi'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune kafin a gama tonan kabari yana kafin ya fara musu wa'azi ya zauna mutane kowa ya zauna sai su dauki dan itace haka sai yana dan kwakulan kasa so annabi yakan yi irin wannan kamar yadda an san al'ada ce idan mutum yana zaune ko ya dau tsakuwa yana dan wasa da shi duk mutane sukan yi haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana dan bugan jikin ruwa da kuma dan cabin da ke wajen faja'a rajulun yastaftihu sai wani mutum ya zo yana neman izinin a bude masa bakin kofar wannan gona fakan annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi sallama ne sai shi yazo yace masa wani mutum yazo yana nema a bude masa kofa a wace ruwaya kuma yace wane ne yake so a bude masa kofa to anan kuma yace fakan annabi sallallahu alaihi wasallama iftah lahu wa bashirhu bil janna yace ka je ka bude masa kofa kuma ka masa albushir da aljanna fa zahaba sai Abu Musa ya tafi fa idza Abu Bakar radiyallahu anhu sai ga Abu Bakar ne yace fa fatahtu lahu sai na bude masa wa bashartu bil janna na masa albushr da aljanna ce annabi ya ce maka albushr da aljanna thumma istaftaha rajulun akhar sannan wani mutum daban shi ma yazo shi ya nemi a bude masa ya nemi izinin a bude masa yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce masa iftah lahu je ka bude masa kofa wa bashartu bil janna ka masa albushr da aljanna fa ita Umaru da ya bude sai ga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fa fatahtu lahu sai na bude masa kofa wa bashartu bil janna sai na masa albushr da aljanna thumma istaftaha rajulun akhar sannan sai wani mutum kuma ya nemi shi ma a bude masa a lokacin shi Abu Musa yake cewa lokacin da na baro gida dan uwana ya tambaye ni ina zaka je in ce zan je wajen annabi na in zo da shi sai ce to ni ma ku zan tafi yace a lokacin har yayi ta fatan ina ma dan uwan nasa ne shi ma yaji annabi ya tafi gonan ne ya biyo shi tunda yaga yanzu bonus din aljanna ake eh thumma istaftaha rajulun akhar wa kana muttaki'an da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma ya zo shi yana neman abu da masa annabi yana kishingide fa jalasa sai annabi ya tashi ya zauna wa qala sai annabi ya ce iftah lahu je ka bude masa wa bashirhu bil janna kama sa albushir da aljanna ala balwa tusibuhu amma a bisa wata musiba da za ta same shi kuma kama sa albushir da aljanna kuma kan akwai wata musiba da za ta same shi aw takunu ko kuma dai mai ruwaya ya ce akan wata musiba da za ta kasance fa zahabtu sai na tafi fa idza Uthman da na bude sai ga Uthman ibn Affan ne fa fatahtu lahu sai na bude masa amma na bude masa fa akhbartuhu billadhi qala na bashi labarin abinda annabi ya fada annabi ya ce a maka albushir da aljanna amma a bisa wata musiba da za ta same ka qala da aka gaya masa haka sai ce Allahul musta'an Allah shine abin taimako eh Allah shine mai bada taimako wanda ake neman taimakon sa to nan ala balwa tusibuhu shine malamai suka ce abinda aka yi ma Uthman ibn Affan kun san bore aka yi asalin wanda ya kaga shi'a daga baya Muhammad ibn Saba
al-yahudi ba yahude ne da ya tafo daga kasan sham ya dinga kewayawa yana neman goyen baya na mutane a zo a yi ma Uthman ibn Affan bore musulunci bai san bore ba ba tabi'a ce ta musulunci ba irin zanga zanga a zo a yi bore a yi ta kashe kashe da waye a baya cikin tabi'ar musulunci ba a cikin koyarwar musulmi ba mu san bore ba ba a san bore ba duk akwai usulubi da musulunci ya bayar na yadda ake daidaita abubuwa albashi in yaki ne tashi wannan kuma shi ma akwai ka'idojinsa wannan kuma daban amma bore da za a zo a yi da zanga zanga da sauransu duk wannan bai cikin koyarwar addini to kaga suka zo suka kewaye Uthman ibn Affan kusan sati guda suka kewaye gidansa ba shiga ba fita kuma sai dada karuwa suke dadai daga garuruwa suna zuwa a ƙarshe har suka shiga cikin gidan nasa yana karatun alqur'ani suke ta saransa ta kubi har sai kashe shi lokacin da aka so masaransa yana haka yana karatun alqur'ani da aka sare hannun nasa sai ya ce musu ya dauke kai kallon wanda ya sare shi yace masa bawan Allah ka san wannan hannun da ka sara da takobi yana cikin hannayen da suka rike alƙalami a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rubuta Qur'ani lokacin da aka masa wahayi ya dinga ga masa wasu abubuwa da zai sanya su nutsu amma da yake sai riga shedan ya mamaye zukatan su ba su fahimci abin da yake faɗa masa ba suna fadan suna cewa eh mun sani kun san abinda annabi ya faɗa akan kaza da kaza da kaza suka yi ta tunawa ya yi ta tuna musu kun san lokacin da aka sai bi'ir ruma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai sai bi'ir ruma kuma aljanna ce gare shi na sai bi'ir ruma na bayar da ita saboda Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma barwa Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk sun sani amma suka kashe Uthman ibn Affan lokacin da suka sare shi jininsa sai ya zuba akan Qur'ani addin ai ka san su Qur'anin su ba irin kamar namu ne karami ba babba ne fata ne aka yi rubutu a jiki a inda jininsa ya diga akan aya ce da take cikin suratul baqara fa sayakfikahumullah kuma har yanzu Qur'ani yana nan a ji da jinin Uthman din a gurbin kan aya to shine lokacin da aka gaya masa sai ce Allahul musta'an kaga wannan yana nuna cewa ashe duk lokacin da aka baka wannan labari mara dadi me zaka yi sai ka koma zuwa ga Allah ko sai ka mai da al'amarin zuwa ga Allah ce Allahul musta'an Allah shine wanda za a nemi taimakon sa muna roƙon Allah ya ba mu taimako duniya da lahira wannan hadisi ne wanda yake wato hadisi ne wanda yake ingantacce sahih Bukharin da Muslim duka sai rawaito shi cikin sayyansu kuma yana ga ƙarin nuna mana wato ba a shiga waje har sai an nemi izini ko da misali a ce mutum yana wani gida ne ka san gidan ba nasa bane amma mai gidan ya masa izini ya shiga gidan kuma ya rufe kofa to idan ka zo ka ba za ka ce ai ba gidansa bane kawai ka bude ka shiga a tunda shine yake zauna a ciki sai ka masa sallama ko da ku bukata ce ta kashi na karamin lokaci kaga shi yasa suka nemi izinin a bude musu kofa musu iso wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna da aka musu iso suka shiga kamar yadda dama ayata alqur'ani cikin suratul nur Allah ya ambata babun musafahatu sibyan babun da yake magana musafaha da yara akan yi musafaha da yara gaisa da su قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت فقلت مولى لبني ليث فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك عن سامو دقاء ابن شيبة يأتي ابن نباتة ya ba su labari shi kuma daga Salama dan Wardan yace ya ga Anas dan Malik shi warada ya ga Anas dan Malik yusafihun nasa yana gaisawa da mutane
fasa'alani nima sai ya tambaye ni man anta wane ne kai ma'ana bai sanni ba kenan fa qultu sai yace maulal libani laifin barane na kabilan banu laif wato mawali sune bayin da aka yantar ko kuma ƴaƴansu ko zuriyarsu famasaha ala ra'si thalathan sai shafa kaina sau uku wa kala yace barakallahu fik yana addu'a Allah ya maka albarka kenan wannan da bukhari ambata yace musafahatu sibyan wala Allah yana da sanin tarihin cewa shi marwayacin hadisi wato salama ta bin warqan kenan lokacin da ya hadu da Anas dan malikin yana karami mun gane shi yasa ka wala Allah yace musafahatu sibyan ya kawo shi wannan saboda a cikin hadisin karara ba za ka ga inda ya nuna cewa yana yaro bane to sai kai an bata irin wannan fahimta don bukhari yakan yi irin wannan koda bai ruwaito hadisi ba idan ya yarda da shi ta wata kusurwar daban amma bai cika ka'idar sa ba ya ruwaito to yakan kafa dalili da shi wani lokaci a matsayin mu'allaq koda a cikin sahihin sa yakan yi haka kuma wannan yake nuna cewa ashe ana so yara a dinga musu addu'a barakallahu fik Allah ya maka albarka kada ya zamanto ana musu baki ko munanawa yaro ne ko da a anguwa ne a ce yana dan kiriniya to sai kaga wasu sai su tsangwame shi su ce wannan yaron ba zai kare lafiya ba ka san akan faɗi haka ko sai ka ji wani kawai saboda wani yaro yana yawan rigima ko gudu da keke ko kuma yana cin zali na yara kaji an ta zazzage shi a tsitsi ne masa ce wannan ba zai gama duniya lafiya ba wannan yaron kan kaza ai ta ba a san haka sai abin ya bi shi kuma in ya bi shi wace riba aka samu kaga ba samari so ake al'umma ta zanta kyautata kullun sai dai a tsawatar musu akan abin da suka yi ba daidai ba kuma a musu addu'a a ce Allah ya shirye ku Allah ya dora ku a hanya mai kyau da makamantan haka to wannan shine abin da ya fi kyautatuwa a yi babun almusafahatu can ya taskance ta musafahatu sibyan nan kuma ya itlaqin ta kawai qala hadathana hajjaj qala hadathana hammad ibn salama an humayd an anas ibn malik qala lamma jaa ahlul yaman qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad aqbala ahlul yaman wa hum araqqu quluban minkum fa hum awwalu man jaa bil musafaha wannan hadisi ingantacce ne wasu malamai imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi musnad haka nan abu dawud ya kawo cikin sunan ɗansa an samu hadisin daga hammad ibn salama daga humaydu ya jiyo daga anas dan malikin kala anas yake cewa lamma jaa ahlul yaman lokacin da mutanen yaman suka zo jama'ar abu musa al-ash'ari kenan so lokacin da suka zo ina ji sun zo na shekara ta 7 bayan hijira lokacin an dawo daga khaybar kenan sai ga mutanen yaman sun tafi tare da tawagar ja'far ibn abi talib su kuma da suka tafi daga habasha sai suka haɗu da su a jirgin ruwa suka tafi tawagar abu musa al-ash'ari a lokacin duka sa Abu Hurairah ta ma suka zo da sauransu da aka zo Madina to lokacin da mutanen Yaman suka zo kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad aqbala ahlul Yaman da mutanen Yaman sun doso wa hum araqqu quluban minkum sun fi ku tafshin zuciya yanzu a so Annabi yake fadawa su mai sahabbai ne kawai a mutanen da suke na ai ba mutanen Madina ne kawai akwai mutanen Bakka Quraishawa akwai mutanen sauran kabail da suke hijira suka taho amma su wannan Larabawan da suke nan su wadancan mutanen Yamaniyatul Asl su kuma wadannan mutanen Kinana amma dukan su dangi ne ai amma asalin Larabawa fa mutanen Yaman ne sune asalin larabci dan da kafin ina ne cibiyar Qurayshawa ne? Ina ne cibiyar Qurayshawa? Ya kowa ya shiru? Ban ji ba? A'a, ba kwa bincikawa dai. Ba mu yi al-fusul fi siratir rasul da ku ba? Ba faɗi silsilar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam? Ina ne cibiyar su? A ina ke samun Qurayshawa? Na'am? A Sham kuma? Ina ke samun Qurayshawa? Su waye Qurayshawan ma? Zuriyar Annabi Isma'il, ahsanta. To a ina suke? A ina suke zaune? Ina ne asima ɗinsu? Ina ne cibiyarsu? Hijaz. Hijaz ai karkara ce. Na yadda Annabi wani ya zo da Allah zo kashe wannan abu. Mu ba yanzu za mu yi sallah ba. Na'am? Cibiyarsu, Makka kam ba ita ce cibiyarsu ba, ba ita ce cibiyar Qurayshawa ba. Qurayshawa ai mutanen Makka ne. Ba duk wanda yake zauna a Makka ne ba Qurayshi ba, amma Qurayshawa su ne mutanen Makka. Nan ne asalin inda Annabi Isma'il ya zauna, ya hayyafi zuriyarsa. Waɗannan wanda suka taho daga silsilar Kinana ɗin, ko kuma abin nan, su ne wanda suke zauna a wannan wajen. Da waɗannan ƙabail ɗin duka da ake da su, manya-manyan ƙabilan duk da ake da su, dukansu suna intisabi zuwa ga Annabi Isma'il ne, su ne Qurayshawa. Amma akwai Larabawa kuma wanda su kuma ba Qurayshawa ba ne. Yanzu kuma mutanen Ta'if da suke gefe ai ba Qurayshawa ba ne, mutanen Yaman. Kaga su ma daban, mutanen Madina su kuma asalinsu mutanen Yaman ne. Lokacin da aka yi sailul arini, da Allah ta'ala ya ba da labari, to wannan lokacin ne da wannan dam ɗin ya fashe. Wasu jama'ar da suka tsira ba su halaka ba suka yi gaba. Shi yasa ga tsakanin Madina da bodan Yaman babu nisa. To kaga su ba Qurayshawa ba ne. Su waɗancan su ne Qurayshawa. To amma da akwai Makka, da can akwai Makka, ba Makka amma akwai Masjidul Haram, shi kuma ya rushe. Haka ne ko? Sai gurbinsa shi ne, kuma babu zamzam sai daga baya ta ɓuɓɓugo, don babu ruwa a wajen, mutane ba sa zama a wajen. Shi yasa Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce, Rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu as-salah. Amma sai musu addu'a. Faj'al afidatan nasi tahwi ilayhim. Sa zukatan mutane, sa zukatan mutane su karkato zuwa gare su. Kuma sai Allah ya karkato zukatan mutanen zuwa gare su. Mutanen Yaman ne suka zo suka soma settlement a wajen. Shi Annabi Ibrahim alayhi salam Balarabe ne? Ba Balarabe ba ne. Ba Larabci yake ba. Mutumin ƙasar Iraki ne. Iraki ba Larabawa ba ne asali. Kamar yadda mutanen Masar da su Maghrib, Tunisia, Algeria zuwa duk asali ba Larabawa ba ne. Suna da yarensu. Larabtar da su aka yi. Saboda zaman Larabcin sai Larabcin ya mamaye yaren nasu. Amma har yanzu irin Larabcin da suke amfani da shi akwai ɗigon yaren nasu a ciki. Amma dai Larabcin shi ya mamaya. So kaga tarihi su ba Larabawa ba ne. Mutanen ƙasar Yaman su ne Larabawa asali. To lokacin da su mutane, da Allah ku dinga karanta tarihi. Lamma ja'a ahlul Yaman, lokacin da mutanen Yaman suka zo kanin Nabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, kad aqbala ahlul Yaman, ga mutanen Yaman sun doso.
وهم أرقوا قلوبا منكم سنفي كتوشن زوتي أصار الله ربوا إن يكي فدعوا da annabi ke tare da su su sauran mutanen Madina da mutanen Quraishawa da su ga dafan da sauran waɗanda dai suka dan mun musulunta daga cikin kabail aka taho nan to wannan kabilun kabilun su suna da jafa'i eh araqqu kaga ya kawo shi abin nan da tafdili ne wato araqqu eh in an ce arwiqatu wato abin da yake asahal kenan mai sauki mai tafshi eh ya zamanto su sun fi taushin zuciya su wancan suna da alghilza da aljafawa taushin zuciya da fada da abin nan da irin wannan ka san mutanen makiyaya suna da irin wannan saboda su jullun su yanci makiyaya ne makiyaya suna da irin wannan zuka taba maki baki bafulata ne da yake kiwo a jeji baya interacting da jama'a ko irin su bororo din nan ka taba su ka gani to suna da jafawa suna da algilza to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake yaban mutanen Yaman yana cewa sun fi ku taushin zuciya ma'ana sun fi ku saukin hali fahum awwalu man ja'a bil musafaha kuma su ne farkon wanda suka zo muku da musafaha kenan su da ba su san musafaha ba sosai su abinda suka fi sani mu'anaka in wani da wani ya hadu sai a rungumi juna ai haka su yawanci abinda suka fi sani kenan sauran Qurayshawa sukan yi musafahar amma kuma ba su santa ba sosai sai wanda suka fita suka yawo su sun fi mu'anaka in an hadu da juna to mu'anaka ake yi ai haka haka su suke gaisuwa in an hadu shin aka ce fahum awwalu man ja'a bil musafaha kaga wannan dai ya nuna kenan al'ada ce wanda ake yin ta tsakanin larabawa mutanen Yaman kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya jaza ta a musulunci don haka yanzu ta zamanto a matsayin al'ada ta musulunci Allah ya samu dace don haka ana so mutun ya dabi'antu da irin wannan matsayi kar mutun ya zo saboda babba ne shi in ya zo jama'a kawai ya musu haka a miƙa musu hannu a gaggasa ba faduwa akai ba kuma sannan musulmi da musulmi ba za su haɗu da juna su yi ma junan su sallama ba wanda yake kullatan wani a zuciya su yi musafaha hasirabu face Allah sai ya gafarta musu to kaga bonus ne ashe musafaha tana da kyau in an haɗu da yan uwa assalamu alaikum wa alaikumussalam rahmatullahi gaisa lafiya to masha Allah yana samar mutum gafarar ubangiji قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن ابي جعفر بن الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب قال من تمام التحيه ان تصافح اخاك اثر ne wanda yake mauqufi an samo shi daga Abdullah ibn Yazid shi kuma yana jewa daga wajen Barwa'u dan Azib sahabin annabi ne ko ala yake cewa min tamami tahiyya yana daga cikamakin gaisuwa an tusafiha akhaka kai musafaha da dan uwanka me yasa ya faɗa haka kenan haka suka koya zamanin annabi in an hadu akai sallama ba ta cika sukan yi ko musafaha tunda haka suka dabi an tushe sai yake ambatawa wato gaisuwa tana cika ne lokacin da kai musafaha da dan uwanka sallama kuwa dama mun san wajibcinta babun mashul mar'ati ra'sa sabi to mace ta shafa kan yaro karami ko da ba danta ba dan yar uwarta ko abin da ya kama da haka mai an matsayin sa a shari'a qala hadathana abdullah ibn al-aswad to ga aswad ya fito qala hadathana ibrahim ibn marzukin al-thaqafi qala hadathani abi وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه قال كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف
wannan hadisi an samu shi daga Abdullah ibn Abi al-Aswad qala yana cewa Ibrahim dan Marzuq al-Thaqafi ya ba su labari yace babansa shi ya ba su labari hadisin nan isnadin sa da'ifi ne saboda shi abinda malamai suka ce Ibrahim ibn Marzuq al-Thaqafi da kuma ya ruwaito daga babansa duka ba su majhulai ne ba su san ba a san su ba a tarihi ba malamin da ya san su ya ambace su to kaga ke tunda ba a san su an ambace su ba ba a san su din nagartattun mutane ne da za su iya fadan magana su hakaito ta kuma a yadda ba to dan haka sai aka ce hadisin da'ifi ne saboda ba a san su ba ba za a yi hukunci akai ba sai a ce to yayi rauni an aje shi a gefe amma dai ma'anar tasa gata yace wa kana li abdullahi ibn zubair haddathani abi wa kana li abdullahi ibn zubair yace shi baban nasa ya kasance ga abdullahi dan zubair wato tamkar bawa ne na abdullahi dan zubair fa akhadahu al-hajjaj minhu sai hajjaj ya kwace shi daga wajen abdullahi dan zubair abdullahi dan zubair dan gidan Zubair ibn al-Awwam ai mun san Zubair ibn al-Awwam ko me dangantaka sa da annabi dan babanan sa ne ya sunan babanan nasa kala to shi yake cewa baban wato Ibrahim ibn Marzuqin kenan as-Saqafi sai yace kana Abdullah ibn Zubair ba'athani ila ummihi Asma'a binti Abi Bakr Abdullah dan Zubair ya aike ni zuwa ga mahaifiyarsa Asma'a yar Abu Bakr lokacin da Hajjaj ya kama su Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi lokacin da aka yi ta fituntunu din nan Abdullah ibn Zubair shine gwamna a Makka shine gwamna a Makka tun zamanin Ali ibn Abi Talib lokacin Ali ya koma Kufa rigingimun da suka faru tsakanin sa da Muawiya yana nan daga baya lokacin da aka baya Muawiya ya rasu da aka sanya ɗansa Shura ta sanya shi shi kuma da yazo rasuwa sai ya ce ɗansa ya gaje shi shi Ibn Zubair yana daga cikin tsirari waɗanda suka ce ba za su masa mubaya'a ba saboda ba yadda sai su ba su gamsu a maida mulki na musulunci ya zamanto gado ba saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi lokacin da annabi ya rasu ba gado aka yi ba cancanta ake dubawa suka ce ba za su masa mubaya'a ba to a lokacin Hajjaj ibn Yusuf hasabibi ne a cikin sojoji wanda daga rank and file ya kutsa ya kai matsayin kansa general kuma ya iya makida yana da jaruntaka kuma yana da iya kulla kulle sai zamanto su shugabannin ma suna fargabarsa saboda yana iya kulla shari a mutum a tsakanin sojoji to sai suke dan sake masa ragama to a lokacin shine a matsayin commander da ya tafi wai waɗanda ba su yi mubaya'a a Yazid ba to aje a yake su to ya tafi ya zo ya yake Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair ɗin fa sahabi ne duk da cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana karami dan matashi haka karamin yaro kuma shi Abdullahi ibn Zubair ɗin fa ya taba shanyewa jinin Annabi an yi wa Annabi kaho sai aka ba ma lokacin yana karamin yaro sai aka bashi akan je zubar shi ko da yake ba sai shanye kuma sai ya dawo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa me kai da wannan jinin saboda Annabi ya ga ya dawo da gaugawa da wuri bai kai a ce ya tona ya zuba ba ya binne ba sai ya shiru sai ce kada shanyewa kai sai ce shanyewa ne ya manzon Allah to shi Hajjaji ne kama shi kaga babansa dangin annabi ne babansa dan babanin annabi ne Zubair ibn al-Awwam shahidi ne kuma mahaifiyarsa kuma yar gidan Abubakar Siddiq ne yar ummul mu'minin Aisha ita ce Asma'u binti Abi Bakar ita ce wanda lokacin da annabi da babanta za su hijira ita ce ta dauki mayafinta ta yaga gida biyu gelanta ta daura musu abinci shi yasa yake ce ta zatun da takai Asma'u binti Abi Bakar to amma Hajjaj kashe shi yayi ya sare kansa yazo ya rata ya jikin kofar shiga Kaaba to kale yace kan Abdullahi ibn kuma wani abun mamaki muhaddacin Qur'ani ne me kakkarfar hadda yakan dauki alkalami ya rubuta Qur'ani da hannu kuma ya san shari'a shi yana nan ne baina tarafain yana da ilimi jarumi ne a wajen yaki yayi futuhat amma kuma yayi wasu abubuwa da yake na zalunci masu yawa ya kashe manyan malamai duk wanda ya saba musamman daga bayan da aka kai shi Baghdad an kai shi Iraki a matsayin gwamna lokacin malamai sun sha wahala a wajen su Abdullahi ibn Jubair babban malami cikin tabi'ai shi ya kashe shi amma fa da ya kashe shi bai sake kashe wani ba to shine yace kana Abdullahi ibn Zubair ba asani ila ummihi Abdullahi dan Zubair ya aike ni zuwa ga mahaifiyarsa Asma'u ir Abubakar fa ukhbiruha an bata labari bima yu'amiluhum Hajjajun irin yadda Hajjaj yake yi musu wa tad'u li taman addu'a wa tamsahu ra'si kuma ta shafa min kaina wa ana yawma idhin wasiqun lokacin ne kuma ina dan karamin yaro ma'ana dan matashin da bai girma sosai ba to shine ya kafa yace masul mar'at ra'sas sabi amma dai wannan isnadi kamar ne dan ambata mana malamai sun ce Ibrahim ibn Marzuki ne faqati da baban nasa da aka aika duka ba a san su ba dan ka hadisin da'ifi ne yana da rauni wannan kuma babu yana magana akan al-mu'anaka ita ce wannan mu'anaka kun san akwai wato mubashara akwai mu'anaka mubashara takan dauki ma'anar runguma takan dauki ma'ana na gogayyar jiki to sannan mu'anaka ita kuma irin wanda na kwatanta mana ai mun san irin dabi'ar larabawa da suke ko irin an hada ai haka ba runguman juna akai ba amma za ga an dan gota wannan ya gota kansa tana haka wannan ya gota a hada kafadu to shine ake cin shi mu'anaka ai daga al'unuku ne wuya قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل ان جابر بن عبد الله حدثه جابر بن عبد الله يباشي لاباري daga ابن عقيل yace جابر بن عبد الله يباشي لاباري انه بلغه حديث وانا حديث يا رسكيشي ar wajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce an ji daga wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullahi fa waye Jabir ne kam na'am sahabban annabi ko kuma wanda suke da kima a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen Madina dan gidan Abdullahi ibn al-Jamuh wanda ya shahada a Uhud to shi Abdullahi wato shi Jabir dan Abdullahi ne yake ba mu Ibn Uqayl labari cewa wani labari ya riske shi shine yake ba da labari cewa Jabir ne labari wani hadisi ya riske shi daga wani sahabi ya faɗi kaza daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bai taba ji ba to an so ke je samu sahabin dan ya haƙƙake daga bakin sa abin da ya jiyo din daga annabi kaga sahabi yana neman ilimi daga wajen sahabi dan uwansa hadisi daya fabta'tu ba'iran fashadadtu ilayhi rahli shahra yace a Jabir yace sai na sayi raqumi takanas ya sai raqumi da zai tafiya shi dan ba a gidan yake ba fashadadtu ilayhi rahli na daura sirdi na dan na kai zuwa gare shi shaharan sai da ne wata guda ban tukunna isa wato kaman ka tashi daga Madina zuwa Sham kenan kamar da Safwan ibn Asal shi ma yayi ko Safwan aka samu rizzi ne ya same shi shi ma ya tashi sai da ya tafiya ta wata guda kage da sabai suke tafiyar wata guda dan su je su tambayo me hadisi da kuma ta kana sai sai raqumi dan yin wannan tafiyar tare guzuri ya tanadi guzurin da zai tafiyar kaga sahabbai ai sun yi nisa ko ba za su zama ba za mu taba zama ɗaya da su ba to amma ana so a kwatanta fatashabahu in lam takunu mithlahu wani kuma ya tashi daga wani waje ya je wani waje ma abin yana masa wahala yaushe mutum zai wa kansa kyashin aljanna ya tashi yar karamar tafiya da zai yaje shi dan ya fa'idantu a addinin sa ba zai iya aikatawa ba shedan yaron jayi zuciyarsa sai hana shi ya nuna wannan ba fa'ida to kaga wannan shi tashi yayi takanas wata guda yana tafiya akan hadisi guda daya yace hatta kadimtu sham har sai da naje kasar sham fa idza abdullah ibn unais sai naga ashe mutumin da aka ce an je a wajen sa abdullah ibn unais ne وبعثت اليه ان جابرا بالباب سنه ايكا masa cewa ga Jabir a bakin kofa yana sallama faraja ar-rasul sai dan aikin ya dawo fa kale yace Jabir ibn Abdullah Jabir dan Abdullah da na sani fa qultu na'am nace eh fa kharaja sai shi wato Abdullah ibn Unais ya fito fa atanakani sai ya mun mu'anaka ya rungume ni irin na mu'anaka shine shahidin Bukhari wato lokacin da mutum ya zo ana irin wannan a matsayin tarhibi sanni da zuwa maraba da zuwa maraba da zuwa qultu sai nace masa hadithun balagani lam asma'hu hadithi ne ruske ni wannan dan ni ban taba jin sa ba kuma an ce kai daga wajen ka aka ji yace khashitu an amuta aw tamut naji tsoron kan ni na mutu ban ji shi ba ko kuma kai dan ka mutu ban ruske ka naji ba aje da suke da kudayen neman ilimi abinda suka ji daga annabi suna son su ji shi su kiyaye dan sun san akwai lada ko kiyaye wankai akwai lada balle kuma kai maka isar mu wani kala sai shi Abdullah ibn Unais sai ya ce masa sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul eh ga hadisi da aka tashi aka tafiya sheik wata guda dan shi naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yahshurullahu al-ibada Allah madaukaki zai hallara bayi awin nasa ko kuma zai hallara wato mutane quratan ghurlan buhma sarara da loba ba takalmi qultu ma buhma Jabir dan Abdullah bai san wannan vocabulary ba sai ce me ake nufi da buhuma kala sai ya ci gaba da bayani na abin da annabin ya faɗa kenan ba kuwar kalma ne kuma annabi ya bita da bayanin ta laysa ma'ahum shay'un wa to yahshurullahu al-ibada aw an-nasa uratan ghullan buhman laysa ma'ahum shay'un kenan wannan laysa ma'ahum shay'un ita tafassara abin da ake nufi da buhuma ba su da komai kaman bahima kenan kaman bahimatul an'am dabbobin ni'ima ai za gan su ba su da komai ba takalmi ba riga ko ba wani abu haka suke tafiya kawai ko abinci ba sa guzurin sa ko ka taba ganin tinkiya ta je ta ci ciyawa ta ci ciyawa kuma ta yanko wani ta ce bar su zuwa gobe da safen ci anan take barin sa ba ta daukan komai daga cikin ta ya cika kawai sai ta nemi gida ta nemi inda ruwa yake in ta sha kawai ta tana tuka kai rayuwar su ta yi sauki mata nan laysa ma'ahum shay'un ba wanda yake da komai a ranar alkiyama fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kuma Allah zai kira bayinsa da wani sauti wanda duk wanda yake nesa ma zai ji ahsabuhu kala kuma ina tsammanin ma annabi ya ce kama yasma'uhu man qaruba kaman yadda na kusa zai ji ba bambanci kasan yanzu wanda yake jin sautin nan da nake magana a nan bai zama daidai da wanda yake tsallaken hanya ba haka ne ko wanda yake tsallaken hanya bai zama daidai da wanda yake can wajen Kainuwa Rice ba haka ne ko shi can sai dai ji abun faintly sama sama ba zai iya kiyaye mai ake faɗa sosai ba amma zai ce shi ma dai ya ji to lokacin da Ubangiji zai magana a ji sautin nasa to yadda na nesa duccin kosan jama'a daga duniyan farko zuwa duniyar ƙarshe an hallara mutane da dabbobi da aljanu to yadda nan kusa zai ji haka na nesa ma zai ji Allah ta'ala zai ce anal malik ni ne sarki ni ne mai iko a ranar dama zai ce limanil mulkul yawma lillahi alwahid alqahhar la yanbaghi li ahadin min ahli aljanna yadkhulu aljannata wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bi madlama Allah zai ambata yace ni ne mai iko baya dacewa ga wanda daga cikin ƴan aljanna ya shiga aljanna alhali akwai wani daga cikin ƴan wuta yatlubuhu bi madlama da yake neman haƙƙinsa a wajensa kan wani zalunci da ya masa dan aljanna da aka ce dan aljanna ne ba zai shiga aljanna ba kuma yana dauke da loto na zaluntar wasu da ba zai yi ba in ka ga mutum ya shiga aljanna to salin alin ya shiga babu laifin kowa babu haƙƙin kowa a wuyansa wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulu an-nar wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bi maflama kuma baya dacewa ga wani daga cikin ƴan wuta ya shiga wutar tasa wa ahadun min ahli al-janna alhali wani mutum daga cikin ƴan aljanna yatlubuhu bi maflama yana neman sa kan wani zalunci da aka masa ko da dan aljanna zai shiga aljanna dan wuta zai shiga wutar sa to in har akwai haƙƙin dan aljanna akan dan wuta ba za a bar dan wutan ya shiga wutan da wannan haƙƙin ba mun gane ai dai ƙarshen musiba shine ya shiga wuta ko ƙarshen zalunci kenan ƙarshen dadi kuma shine a shiga me riba ba wanda ya kaita to wanda ya shiga aljanna ka ai yayin riba yace a shikenan ai ni kan kawai ruwa ta sha tunda na samu na haye yaje ji da wutarsa a'a in dai har akwai wani haƙƙin sa akan dan wutar sai an kwato masa hakan ma qultu Jabir dan Abdullah yace wa kaifa yayi to haka zai kasance wa inna ma na'ti Allah uratan buhuma gashi zamu je mu Allah subhanahu wataala tsirara kuma ba mu mallake da kome to wani ya kwace kudin wani kuma ya za a yi kenan qala sai karasa masa abinda annabi ya faɗa yace bil hasanati was sayiat wato karshen maganan ka san wani lokaci mutum yakan yi tambaya alhali inda ya shiru ma zai ji ansa haka ne ko to ci da zuciya saboda shauki na a sami ilimi shi yasa ka yayi wannan tambaya wa kaifa wa inna ma na'ti Allah uratul buhuma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam karshen kamar yadda shi wato Abdullahi ibn Wais Unais ya ambata ay bil hasanati was sayiat da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ake yin girgiri kenan yanzu sai a ce shi dan aljanna koda an ce zai shiga aljanna ayyukansa sun yi kyau kyawawan ayyukansa sai rinjaye munana amma kuma akwai haƙƙin sa akan wani dan wuta wanda shi kuma munanan ayyukansa ne suke runjaye dan haka an ce wuta zai shiga to ba za a bar kowa ya shiga wajen nasa ba sai an kwato madan aljanna haƙƙin nan nasa tunda shi wance yanzu ba shi da kuɗin biya dan dama ba kowa yake da kaya ba shi da ladan da zai biya saboda ya kare to sai a tsebo zunubi na wannan dan aljannan da aka masa afuwar ubangiji da falalar Allah za ta shigar da shi aljanna sai a sake lifting off na wani daga ciki sai a sake lodawa wancan da zai shiga wutar Allah ya sa mu je lahira babu haƙin kowa kamar ba musiba kamar mutun ya ga galadan sa yayi aikin sa sallar sa azumin sa wadin sa wadin sa duk ga sana biyayya a iyaye da sauransu duk gashi na an jibga da hakuri da matsayin da Allah ya aje shi yayi tai an ba shi lada akan wannan amma kuma ya zalunci wasu ko zalunci na dukiya ko zalunci na jini ko zalunci na mutuncinsu kuma azo a ɗebe ladan nan nasa a biya wani ba abin da yake wannan ciwo babbar asara ce Allah ya tsare mu da asarar duniya balle ta lahira za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum